430 daidai da 16 ga watan August. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana ranar Lahadi ce wadda ta daidai da 25 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 16 ga watan August shekara ta 2009. Yau ita ce ranar ƙarshe in Allah ya so da zamu gabatar da laccoci da muke gabatarwa tsakanin sallolin azhar da la'asar a wannan masallaci namu na markazin salafiya number 46 Majaro Tudun Wada Zaria jihar Kaduna Najeriya. Asali kamata yau ya zama kaset na hudu daga cikin jeren giyar laccoci da muke akan qadiyya ta mantuwa, illolin mantuwa, maganin mantuwa da karkasuwa da kuma sabubban da ke haddasar da mantuwa. Sai dai gaskiya na so in yi amfani da wannan dama domin in gabatar mana da ainihin wato fadakarwa dangane da wasu hukunce-hukunce na wannan wata na azumi wanda ainihin muke fuskanta. Kuma da yake ba wata lacca ce tsayayya ba, zan so ne a dan saurare ni in yaso daga ƙarshen dan ba da 'yan mintuna kaɗan insha Allahu ta'ala domin in haskaka mana akan wasu ayoyi guda uku zuwa guda hudu a cikin Alkur'ani waɗanda suke magana dangane da azumi, sai kuma wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan sai wasu matsaloli da zan so dan haskaka akan su insha Allah. Azumi ibada ce daga cikin rukunai na musulunci, kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Umar da kuma sahabi Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda. Waɗannan manya-manya daga cikin ainihin sahabbai suka bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce an gina musulunci ne akan ainihin wato abubuwa guda biyar. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. مسلمتي أن جينا شيني أكن دركو كي غدا بيار دركا فركو إيتتي شيدا واد تشاباب واندي تنتنت أبو تامشي سي الله shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma da shaidawa lallai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne. Sannan sai tsayar da sallah da bayar da zakka da kuma azumin watan Ramadan, sannan da ziyarar ɗakin Allah mai girma wanda yake Makka mai girma. Wannan hadisi ya bayyana mana tabbacin cewa azumi yana ɗaya daga cikin rukunai guda biyar waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya gina addini a kansu. Ayar Al-Qur'ani ta tabbatar da wannan magana tun kafin wannan hadisi ya tabbatar da haka, idda Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wannan aya ta zo da abubuwa gimshikai guda uku. Abu na farko, ayar tana bayyana mana cewa azumi dole ne. Abu na biyu, ayar tana allaka zumuncin da ke tsakaninmu da al'ummomin da suka gabace mu, ishara akan cewa azumi na daga cikin ibadojin zumunci. Don haka wannan kaset ɗin taken shi shine azumi ibadar zumunci. Wato ina so in jawo hankali a cikin wannan kaset dangane da allaka zumunci da Allah maɗaukakin sarki tsakanin mu musulmin yau da musulmin da suka gabace mu kafin zuwan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan zumuncin shine ke tsakanin annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da annabawan da suka ainihin gabace shi. Sa'annan wannan ayar tana nuna mana daga cikin samaratut tayyiba, kyawawan sakamako da ake samu dangane da watan azumi, shine takawa da tsoron Allah. Wato ya kamata azumin Ramadan ya gyara ka da gyaruwar yanayin da kuma gyaruwar ibadoji da suke faruwa a cikin shi. Allah madaukakin sarki ce, ya ku mu'minai, an dora muku azumi, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi azumi din ga waɗanda suka gabace ku. Allah ya yi haka ne domin ainihin ku samu tsoron Allah a cikin ainihin rayuwarku. Wannan ita ce aya ta 183 a cikin suratul Baqara. Na'am, wannan ayar farkonta ya kiraye mu da siffa ta imani don mu gane sirrin zumuncin ba ƙabilanci ba ne. Don haka Allah bai kira mu da Hausawa ko Yarabawa ko Nufawa ko Inyamurai ba, domin in haka ta faru to zumunci ya yanke kenan tsakanin wata ƙabila daga wata ƙabila. Amma sai Allah madaukakin sarki ya hada zumuncin da zai iya yiwa kowace ƙabila ta shiga, domin da Allah ya ce ya ku Hausawa, to wannan yana nuna zumunci ya yanke tsakanin duk wanda ba Bahaushe ba da waɗanda za a allakanta a baya. Amma da ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, za a iya samun Hausawa su shiga ciki don za su iya imani, Yarabawa za su shiga ciki, Inyamurai za su shiga ciki, mutanen ƙasar Rasha da Japan za su shiga ciki, Larabawa da Turawa za su shiga ciki. A ƙarƙashin wannan ne Abdullahi dan Mas'udin Allah madaukakin sarki yarda da shi, kamar yadda al-Imam Ibn Jarir at-Tabari ya ruwaito cikin tafsiri da isnadi sahihi, yace duk sadda kaji Allah madaukakin sarki ya kira wannan suna to ka kasa kunne da kyau, alheri ne zai kira ka, kabi ko kuma wani sharri ne zai kwabe ka. Ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u. Kaga nan Allah yana kwabar mu menene game da wani sharri, kar su rinka fadin wata kalma wadda ma'anar kalmar tana daukar rashin ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Na'am, idan jama'a kun fahimci wannan da kyau, zan yi muku ishara a gurguje zuwa ga littafin babban malamin mu Al-Sheikh Al-Allama Jabir Al-Jazairi, Malam Abubakar Jabir Al-Jazairi, inda ya sa wa littafin Nida'atul Rahman li ahli al-iman. Ya bibiyi al-Qur'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi, inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu, ya ayyuhal ladhina amanu, gabaɗe tafsirin su da kawo ma'anonin su. Na'am, lallai wannan suna daraja ce, domin Allah da muke wa imani muka yi imani da shi, Allah da muke fatan ya karbe mu a matsayin mu'minai shine har ya komo kuma yana kira da cewa ya ku mu'minai. Ashe wanda ya karbi wannan kalma ta imani ya samu shiga kenan, Allah ya yarda da shi. Allah madaukakin sarki yake cewa kutiba alaikumus siyam, Allah ya farlanta muku azumi kama kutiba alal ladhina min qablikum, kamar yadda ya farlanta shi ga waɗanda suka gabace ku. Anan ana kamanta farlantawan ne namu da farlantawa gare su, ba lallai azumin ya zama iri ɗaya ba, amma yadda dai azumi ya zama farilla a kanmu, haka azumi ya zama farilla a kansu. Me yiwa ya zama su ma Allah ya farlanta musu Ramadan ne kamar yadda ya farlanta mana Ramadan? Me yiwa Ramadan ɗin nasu da aka farlanta musu ya zama cikakkun kwanakin ne kamar yadda mu ma cikakkun kwanakin ne? Me yiwa ya zama Ramadan aka farlanta musu amma kwanakin wasu ne aka ɗiba musu? Me yiwa kuma ya zama wani watan ne ko wasu kwanaki ne ko wasu makonni ne aka farlanta musu? Wannan dai Allah madaukakin sarki ya bar wa ainihin kanshi sani. Amma abu mafi muhimmanci shine da mu da su muna tarayya akan wajabcin wannan ainihin azumi, to sa'an nan sai Allah madaukakin sarki ya kawo samara tayyiba. Ita ce me? Ita ce la'allakum tattaqun, domin ku samu tsoron Allah. Anan wannan tsoron Allah zai fara samuwa a yayin da zaka koma baya kana karanta tarihi a cikin suratu Hud da suratu Yunus da makamantan surorin da suka bada labarin annabawa da al'ummomi da gwagwarmayar da suka yi da irin hallaka waɗanda suka bijirewa waɗannan dokoki, don ka gane ashe daga cikin rab, daga cikin hada zumuncin shine ka koma ka ga yaya ƙarshe kyakkyawa na mu'minai na farko ya kasance, yaya mummunan ƙarshe ya kasance na waɗanda suka ƙibin wannan doka, don ka wa'azantu da su ainihin waɗancan kafiran, sannan kuma ka zaburu ya zama Allah madaukakin sarki ya ɗumama ka da ainihin wato irin daraja da waɗancan magabata suka samu. Idan ya zama azumi ya tabbata ibada ce ta zumunci tsakaninmu da magabatanmu, me yasa azumi ba zai zama ibada ta zumunci tsakaninmu da waɗanda muke rayuwa ba muminai? Yanzu jama'a, tsakani da Allah, sukari da ke shigowa Najeriya mafi yawancin shi musulmi ne ke shigowa da shi. Sukarin da ake yi a Najeriya mafi yawancin shi musulmi ne suke yi. Raken da ake noma sukarin mafi yawancin shi musulmi ne suke nomawa. Amma me yasa buhun suga yana naira 5,000, 5,200, 5,300? Ana cewa azumi ya kusanto yanzu har ya kai 7,800 yana neman ya kife ya cike. Ma'ana mu musulmi ba mu da rahama ga junanmu, ba mu da tausayi ga junanmu, ba ma neman mu kyautata domin Allah ya kyautata mana? Shin azumin nan da za mu yi laifi ne za mu yi wa Allah wanda ya cancanta ƴan uwanmu su azabtar da mu? Laifi ne za mu yi wa ƴan uwanmu ƴan kasuwa masu sayar da sukari wanda ya cancanta su azabtar da mu? Abinda ake sa rai ka ɗiba ka bayar kyauta, yaushe za ka ƙara musu kuɗi akan haka? Ko kuwa za ka ainihin karɓi kuɗin da hannun dama ka miƙa ta wani wurin da hannun hagu don a yabe ka? Misali, buhun sigar da kake sayarwa naira 5,000 yau ya koma naira 7,000, ita wannan naira 5,000 za ka je ka yi sadaka a cikinta, za ka yi zakka cikinta, za ka yi aikin alheri a cikinta? Amsar ita ce na'am. Idan za ka yi, me yasa tun farko ba za ka kyautata tun daga wajen sayarwa ba? Addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ta zo cikin hadisin Abu Dauda da ya ce, rahimallahu ra'an samhan idha ishtara samhan idha ba'a. Allah ya ji kan mutumin da yadda ya siyo da sauki haka yake sayarwa da sauki. Abinda za ka duba jama'a, tsadar sukari da tsadar abinci kadai tana tasowa ne a tsakanin musulmi daidai lokacin da aka tayamma yin azumi ko yin karamar sallah ko yin babbar sallah. Kashi 99 na ragunan Najeriya da ake layya da su musulmi ne suke kiwonsu, kuma a yanzu da muke magana sun fara kiwonsu. Amma abun mamaki har raguna sun fara tsada a yanzu saboda tattalinsu da musulmi suka fara yi domin su layya da su. Jama'a, wannan laifi ne? Bai kamata haka ta kasance a tsakaninmu ba. Ya kamata a kira wani taron ƙara wa juna ilimi da taron ƙara wayar da kan 'yan kasuwa a kan su gane waɗannan abubuwan. Jama'a, ku tafi, kana shiga Jidda yanzu, ko ina Jidda ta cika da manne-manne, 'yan kasuwa suna tamanna, komai sun ruguza farashin shi, komai, har abin da ba shi da alaƙa da sallah shine mai littafi. Littafi bai da alaƙa kai tsaye da yin sallar Idi ko ƙarama. Amma bulughul maram idan yana riyal 20 za ka ga ainihin an sa takhfid khas, wato special discount, Ramadan bonanza, garabasar watan azumi. Bulughul maram ɗin sai a ruso shi daga riyal 20 sai dawo riyal 7. Kuma wallahi mai sayar da bulughul maram ɗin ba wata garabasa ya samu ba. Abinda yake fata wannan Ramadan da ya zo, bai da yadda zai sauƙaƙa wa musulmi, bari ya sauƙaƙa a cikin harkar shi. Don haka akwai ɗaliban da za su shekara suna tara kuɗi, duk wani littafi da ya gagare su za su je su saye shi cikin Ramadan ɗin nan. Akwai malamai waɗanda su suka sunnanta wannan ɗabi'u a Jami'ar Islamiyya da ke Madina. Malami ne duk cikin albashin shi zai ware 1,000 ya aika maɗaba a yi sai ɗibga-ɗibgan littattafan da ya san ɗalibai na ƙishiro su amma sun kasa saye, sai ya sari littafi riyal 700 sai zo ya sayar da shi 250 ya faɗi riyal 450 saboda albarkar Ramadan. Wannan kyakkyawar ɗabi'ar ta malamai da suka fito da ita a Jami'ar Islamiyya aka fara fito da ita, ta ɗarsasu ta koma wasu jami'o'i, yanzu har ta yi tasiri a kan 'yan kasuwa. Mutum bai da alaka da ilimi, ba malami ba ne, ba ɗalibin ilimi ba ne, amma in ya samu labarin irin wannan maganar a wurin wa'azi sai ce zai fitar da miliyan kaza, aje a yi tasiyar littattafan da suka dace a tara su, a zo a fitar da ma'arab. Akwai dan kasuwan da zai yi haka jama'a, abun mamaki. Sai ya ga littattafan an siya kawai, in ya zo ya samu dalibai a tsaye sai ya ce kowa ya dauki littafin da yake so. Ku ce kai fa ce kowa ya tsuguna ya dauki wanda yake so a gani. Ya rage in kadi ba a tsorace iya rabanka kenan. In kadi ba ka dora wani aka karate wani nan karate wani nan karate wani nan sai ce kowa dibi wanda yake so sai ce billah hayya. Tabi an ba ku saboda Allah kowa ya tafi gida. Shine. Me yasa Allah ba zai wadata mutanen nan ba? Yaya Allah ba zai haskaka kirazan su ba? Yaya ba za su zama masu rahama ba? To gaskiya musulmin Najeriya kalubale ne wannan gare mu. Na'am. Tun muna matasa muke zuwa shagon sayar da takalma a nan Zaria da aka fi sani da Harmony. Daidai lokacin Kirsimeti. Duk wani takalmi mai tsada a lokacin zaka iya zuwa da naira 25 ko naira 35 ka siya, wanda kafin wannan lokacin naira 130 ne ko 150. Amma saboda Kirsimeti ta zo sai su yanke farashin sai su dawo da shi kasa. Tsakani da Allah, yadda muke ganin Christmas bonanza garabasa Kirsimeti, ko mun taɓa ganin wani allo a Najeriya ko wani kyalle da ke cewa sallah bonanza? To muna fatar a fara ganin waɗannan abubuwan jama'a. Mu zama mu ɗauki siffa irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya zama tsananinmu ga waɗanda suke maƙiyanmu ne, amma masoyanmu masu imani irin namu fa mu zama muna da tausayi gare su. Na'am. Sadar da zumunci tsakanin masu wadata da waɗanda ba su da wadata. Allah ya rufa maka asiri, kai babban mutum ne, kai mai kuɗi ne, ko kana da wadata, in aka zo aka yi sallar magariba, na rantse da Allah wani talakan zaga yana zazzare ido ne bai san inda zai je ba, bai san ina zai je ya buɗe baki ba. Wannan koko da aka kawo masallaci ƙwarya guda ko koko guda ya ɗan sha shine abin da ya mallaka kawai. Kuma da za ka bincika tafiyar minti nawa ya kafin ya zo masallacin don ya samu wannan kokon da wannan kosan, tafiya ce mai tsawo. To yanzu ya sha an yi sallar magariba, yayin da za ka je gidanka an cika tebur soyayyun kaji daban, soyayyun tsuntsaye daban, farfesun kifi daban, kaza daban, gasashen kaza daban, cincin iri kaza daban, da kai da iyalanka ku ci abin da kuka ci, ragowa a tattara a zuba a bola. Me yasa sanda ake sallar magariba ba za ka tashi ka ce mutum biyar su biyo ni? Abinda sahabbai suke kenan, ina nan cikin Sahihul Bukhari. Idan aka idar da sallar Isha, sai ainihin kowane sahabi da ya san yau akwai abinci a gidan shi, sai miƙe sai dubi ahlus suffa, mutanen da ke kwana masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba su da gida, ba su da abinci, ba su da mata, ba su da yadda za su yi. Wani ma zanin shi kwaya ɗaya ne. Sai ce mutum ka za su biyo ni. Abubakar ya taɓa kwasan gayya irin wannan ya je da su gidan shi, suna cin abincin na maiwa yadda yake. Wannan hadisin ya fassara mana karama ce zahira ta bayyana ga Abubakar. Waye ce maka ba za ta bayyana gare ka ba koda a fakaice ne? Ba lallai kana ci yana komawa ba, kai kuma za ka iya ciyar da su gobe sai kaga Allah ya an tayo maka fiye da abin da ka tsammata. Don haka jama'a, ne mana nasiha akan irin waɗannan abubuwan, ya kamata a samu gyara a ƙasarmu. Sannan na biyu, iftarus sa'im. Za ku shiga masallatai, musamman masallatai da muntada ta gina a Najeriya, da wasu masallatai waɗanda wasu bayin Allah suka aiko da kuɗaɗe aka gina daga ƙasashen Saudi Arabia ko Misra, ana ciyar da masu azumi. Waɗannan da ke ciyarwa kar ka ɗauka asali ƙungiyar muntada ce, kar ka ɗauka asali gwamnatin Saudiya ce, kar ka ɗauka asali gwamnatin Masar ce. Abin mamaki, ita muntada tana shiga tsakanin talakawan ƙasar da take ne da kuma talakawan inda ta gina masallaci, kawai aikin da take kenan. Ma'ana za a tafi ƙasar Saudi Arabia a yi ta kwaɗaitar da talakawan Saudi Arabia da general public, al'ummar ƙasa gaba ɗaya, akan muhimmancin ciyar da miskini. Waɗannan kuɗin suka karɓa shi ne suna da limami ko wakili a Najeriya, sai su turo mishi shi kuma ya rinka dafa abinci yana baiwa talakawan Najeriya. kar ka taba daukan cewa gwamnati ce a can take turowa, kar ka taba daukan cewa wasu masu kudi ne suke turowa. Wallahi in ka je ka zauna kofar ofishin da suke ayyuka a kasashen da suke, za ga wani ya zo ya tsaya da tsohuwar tasi kafashi duffaso, ya zo da riyal 50 domin ya bayar da tashi sadakar ta wannan shekara. Wannan riyal 50 din ita kuma mun tada ba zuwa take tana aiko da ita a dafa kokon nan a shanye babbadi kuma a koma ana lalibe, a'a sai dai ci gaba. Waɗannan riyal 50 aka tattara su sai su waye gari, domin za a shekara ne ana tattara su, sai su zama wajen naira miliyan 20 na Najeriya ko 30, sai a zuba su a wani kasuwanci wanda wata guda sai wannan miliyan 25 sai ta jawo miliyan 3 ko miliyan 5, an ci riba, misali nake muku. Sai a ɗibo waɗannan kuɗi, sai a zo a fara iftaru sa'im da su, sai a dibi wani yanki na waɗannan kuɗi a ci gaba da juya su, ana kawowa ana juyawa. Kenan ya zama da aka zo aka samu matsalar sa ido da gwamnatocin duniya suka yi wa ainihin ƙungiyar Muntada da sauran ƙungiyoyi da ke ayyukan musulunci, aka hana su samar da kuɗi tsakanin mutane. To yaya suke ci gaba da gudanar da harkokinsu? Shine sun riga waɗannan kuɗi sun kafa su a matsayin jali, don haka ko an ci gaba da bayarwa yanzu ko an hana, waɗancan mutanen da suka bayar shekara 10 da ta wuce an maida kuɗinsu ya zama jali, ana ci gaba da ciyar musu da talakawa da shayar da su, suna ci gaba da samun lada. Ma'ana yanzu a ce watan Al-Muharram ya shiga ko watan Shawwal, wato watan sallah ƙarama, sai mu fara siyar da wannan rasid, sai mu tara kuɗi 500,000 daga masallacin nan, waɗannan kuɗin sai mu yi ta juya su kafin watan Sha'ban, kusan wata 8 ko wata 9 ko 10, waɗannan kuɗi miliyan nawa, rabin miliyan 500,000 sun waye gari sun zama 800,000. In muka zo sai mu dubi nawa ne zai ishi iftaru sa'im din, sai mu ga naira 200,000 za ta isa, sai mu yi iftaru sa'im bana 600,000 da muke da ita, sai mu sake saka ta a kasuwanci ta ci gaba da juyawa. Domin ku sani daga cikin hanyoyi mafi samun kuɗi a wannan zamanin su ne kasuwanci, ya rage kawai sanin sirrin ina za a saka kuɗin, me za a siyo, ina za a kai, waye ya iya kasuwancin. Wannan na gaya muku baya buƙatar sai kun saka hannun jari ga wani kamfani da ba a je ana saɓani ya halatta ko bai halatta ba, a'a kuna buƙatar ne ku hasasa gabashin Najeriya maso arewa, Gombe, Adamawa, Taraba, me yiwa akwai wasu abubuwa a can waɗanda abubuwan nan arha suke yi, in ka zo da sunan fa tsada suke yi. Ɗauki misali dabbobi, raguna, shanu, sai ka je ka samu turkeken rago a kasuwan Gurora sai a siyar maka naira 700,000. Naira 700,000 nan naira 300,000 za ta kawo shi Zaria, tana kawo shi Zaria sai ka ji ya zama 20,000 a cikin murna, kuma za a siye shi a Zaria. Wannan kasuwanci ne wanda ba ruwanku da wani rikici, ya halatta ko bai halatta ba, wani ustazu za ku samu ya tafi ya je, sannan mota daga can zuwa fitowa nan arha take, saboda motoci ne sun kai kaya, babu kayan da za su ɗibo. Don haka madadin za a biya mai mota naira 100,000, aka ba shi 30,000 sai ya ɗibo kayan, don bai ɗibo ba haka zai dawo. Yanzu wannan kasuwanci ne ko ba kasuwanci ba? Kasuwanci ne. Ku je ku ga yadda shanu suke arha, ku je ku ga yadda ƴan maruƙa suke arha a ƙasar Adamawa da Taraba da Gombe da sauransu. Ku buga ku yi ƙasar Maiduguri, ku je ku ga yadda raƙumi yake sauƙi da arha a Maiduguri. Raƙumin nan ana yanka shi a Kano, raƙumin nan ana yanka shi a Kaduna, ka kawo ku ga nawa zai baku. Ku je ku ga kifi yadda yake arha a Doron Baga. Waɗannan kasuwanci ne, musulmi duk za su iya shiga su yi su. To sannan tafi jihar Kogi ka ga yadda azara, katako, lemo, ayaba suke arha, ka je ka samu ƙauye sun rasa yadda za su yi da su. Abinda ake bukata kawai ka shiga ka daure ka siya ka fito da shi, kana fitowa da shi ka kai Kano,
ko ka kai wata jiha sai ga ka samu kuɗi. Irin waɗannan kasuwancin sai ku yi. Su ustazan da za ku ɗibi kuɗi ku ba su dama, mutanen kirki ne amintattu, sai dai ba su da sani akan kasuwancin, sai ku samu wani ɗan kasuwa ku haɗa su. Su sun samu aikin yi, masallaci ya samu hanyar shigowa, sannan iftaru sa'im duk shekara za a rinƙa ana samun lada. Sai ku tafi gidan rediyo, sai a je a yi wani shiri na musamman don ku samar wa da al'umma wayewar kai akan haka. Wannan fikirar ta ku, sai ku ji mutanen Gombe sun ɗauka, mutanen Sokoto sun ɗauka, mutanen Katsina sun ɗauka, ƙarshe zai zama alheri sai game mutanenmu. Kuna nan sai ku ga masu kuɗin da kuke tsoron su shigo, sai ku ga sun shigo cikin izza ba tare da kun wulakanta ba, don ba ku je neman su ba. Sun ji a talauce da naira 50-50 kun yi ƙarfin da har kun je gidan rediyo kuna faɗin irin ayyukanku. To da al'ummarmu za su bi haka jama'a, wallahi al'azimi ba ƙaramin alheri ba ne. A kudancin ƙasar nan akwai inda za ka je ka ga manja har lalace musu yake a wasu ƙauyukan, saboda babu wanda zai zo ya siya ya fitar da shi. Su kuma wani kuma ba inda ya sani, duk duniya sai wannan ƙauyen. Ga manjan ya yi ya ɗura amma ya rasa ina zai da shi. Tafi kudancin jihar Kaduna ka je ka ga yadda alabo da garin rogo da garin menene wajen sanga da makamantansu, ka je ka ga inda wannan abin in ka zo da shi nan zai zama wani abu da mutane ke marmari suke so, ka samu alherai masu ɗimbin yawa. Tafi garin Mudi ka ga hula irin wannan yadda za ka saro ta cikin sauƙi da araha. Duk waɗannan haskaka mana ne akan ya za mu a taimaka wannan addini namu da wannan al'umma tamu. Idan aka samar da haka jama'a, sai ku ga mun zo mun samar da wani yanayi na ƙauna. Waɗannan kuɗin a cikinsu sai zama har shanu za mu rinƙa siye, muna yankawa idan sallah ta yi, ana duban gidaje da ke fama da talauci ana aika musu. Malamin nan Assaf mai 70 hadisa al-mi'an nabawiya, wane ne aikin da yake yi kenan. Sai dubi marayu, yaran da ya san marayu ne a makarantar shi, sai rubuta sunansu, sai su zo suna karɓan abinci wanda za su ciyar da iyalansu da azumi, abincin da za a yi sallah, abincin da za a yi kaza, abincin da za a yi kaza. Waɗannan ƙofofi ne na alheri jama'a, waɗanda ya kamata mu zo mu buɗe su a ƙasashenmu. Kamar yadda nake cewa kullum, wallahi ba na ce babu kyau ba ne, amma ina ganin akwai haɗari idan al'ummarmu suka ci gaba da dogaron taimakon da za a zo musu da shi daga ƙasashen waje. Ba dan komi ba, saboda wannan na jan san ido da sa ido daga cikin hukumominmu na cikin gida. Ƙarshen ta 100,000 za a aiko muku da su, amma ka tashi 00 za a ƙara kamar guda 5 sai zama miliyan kaza. Nawa ka aiko muku? Naira 100,000. Dan haka duk wani abu sai a ce ai daga waje ake aiko muku da kuɗi. Amma yanzu wannan dakan daka ne, shi kaddaka ba kwa kunya kowa ya ji ga ina kuke samun kuɗinku, ya kuke samun kuɗinku. Domin hanya ce da kowa ya same ta ma zai bi. Sannan daga ƙarshe abin da nake ba da shawara jama'a, a ƙashin gaskiya saboda Allah, akwai buƙatar malamai su ji tsoron Allah, su gane da cewa ba karantarwa ce kawai aikinsu ba. Wannan taron ƙarawa juna sani ya kamata a ce kamar nan markazu salafiya muna da hall a sama, sai mu kira 'yan kasuwar tudun wada. Idan muka ji azumi ya rage da wata uku, mu kira 'yan kasuwar sabon gari. In muka ce 'yan kasuwa ba wanda yake kulla sukari ba, shi ma wannan irinmu ne talaka. Wane ne ke shigo da sukarin daga nan? Sannan daga can Kano wane ne ke shigowa? A gayyato su, a je a zauna da su, a faɗakar da su. Wallahi al'azimi akwai mutanen kirki da yawa amma kirkin baya bayyana, sai an motsa su, sai an faɗakar da su, sai an kuma nuna musu illar abubuwan da ke faruwa sakamakon matsalolin da suke saka jama'a a ciki. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Don haka jama'a, azumi ya kamata ya zama lokaci ne na tausayawa al'umma. Ɗazu nake gani a wasu tashoshi na ƙasashen Laraba fa jama'a, hatta plate ɗin da za a ci abinci da wanda za a sha farfe sun azumi, an karya farashin shi a ƙasar Masar. Plate ɗin da za a sha farfe sun ba wai naman farfe sun ba, shi kanshi an karya farashin shi, yana cewa gashi albarkar Ramadan ya zama kaza, da ku kaza ne.
plate din da za a ci abinci cokali duk an karya farashin su saboda me saboda Ramadan ya zo wannan dabi'ar musulmin kasan Masar ke yin ta ko to har kristocin kasan Masar yanzu suna yin ta krista ne yake da shago yake da ma'aikata yake da wurin sai da kaza amma shi ma sai ya ce Ramadan bananza kana azumi ne sai ya ce a ƴan uwana suna yi ƴan uwan shi musulmi suna yi shi ba musulmi bane ma'ana ƴan uwan shi dake zaune da shi kasa guda ko yaran shi ko makamantan haka ko kuma kalma ce irin ta ƴan kasuwa ko ma dai yaya ya ta'asirantu da wata kyakkyawar dabi'a ta musulmi Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan muka dawo muka dubi falalar wannan wata tana bayyana a wurare da yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga ciki akwai ainihin wato hadis wato dangane da ainihin wato falalar wannan wata akwai hadisin Abu Huraira wanda yazo cikin Bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وانده أزمت رمضان ذا أينهن واتو يافي مشي زنبنشي باكي لينسو أما يذا ما ينام إيماني دا الله كما يأيني دون الله دا نيم الله دا حكا وانده سامو ليلة القدر ذا أغافر تامشي زنبنشي دا سو قباتا بخاري دا مسلم سكر ويتوانا حديثي har wayo Bukhari da Muslim suka sake ruwaito wani hadisi dake bayyana falalar wannan ainihin wata na Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza jaa ramadanu futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nari wa suffidat ash-shayatin idan Ramadan yazo sai a bude kofofin aljanna sai a rufe kofofin wuta sai a kama shedanu sai a saka su a cikin kukumi shine sai a daure su shedanu su suke lalata mutane game da addinin Allah da su da ainihin marada duk sai a bi a kukumce su to waɗannan abubuwan me suke nuna mana suna nuna mana yadda tsarkin wannan wata da kuma tsarkin yanayin yake yadda in ba Allah ya lalace Allah ya sa mutum ya lalace lalacewar da ya kai mustawa ko matsayi na shedanin kanshi ba ya kamata wannan wata ya canza shi saboda mutane sun jaru suna ibada ko ina karatun alqur'ani ake shedanu dake kangarawa an daure su ta wace hanya bata za ta zo wa mutum sai dai in ya tabbata shi kanshi ya lalace Allah madaukakin sarki ya tsare jama'ar musulmi waɗannan na ɗaya daga cikin ko na kadan daga cikin abubuwan da na su ainihin in zayyana mana a wannan lokaci sannan wannan wata yana daga cikin ainihin watannin alqur'ani ku ji abin da Allah yake a Qur'ani Allah yake shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum watan ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani hadisi ya fassara wannan wanda yazo cikin littafin mustadrak na al-imam al-hakim da isnadi sahihi annabi yace an saukar da alqur'ani daga sama ta 7 zuwa sama ta 1 a cikin daren lailatul qadri a cikin watan Ramadan shine wannan saukarwar da ake magana wannan saukarwa Allah ya bada labarin ta aurare da yawa a cikin Al-Qur'ani misali a idda Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzili mun saukar da Al-Qur'ani a dare mai albarka lallai saukar da Al-Qur'ani sai mu a wani wuri yace inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da Al-Qur'ani a daren lailatul qadri waɗannan dalilai ne dake nuna mana cewa watan Ramadan watan Al-Qur'ani a wannan wata aka saukar da shi daga sama ta 1 a daga sama ta 7 zuwa sama ta 1 a wannan wata aka fara saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi kamar yadda malamai suka bayyana sannan kuma duk shekara idan watan yayi to sai a saurara daga ci gaba da saukan mishi da ayoyi sai mala'ika Jibril ya rinka ziyartar shi kowane dare yana zaunar da shi ya nemi shi tilawar abubuwan da ya koya mishi ma'ana shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta abubuwan da malamin shi ya koyar da shi a wannan shekara idan gari ya waye Annabi sai ya waye gari cikin murna da fara'a da kyauta da alheri saboda daren jiya ya samu ziyarar babban bako mala'ika Jibril, kuma sun zauna sun yi tilawa alqur'ani. Me wannan yake nuna mana? Ashe wannan wata ne da ya kamata kowane musulmi ya dage wajen ɗayan abubuwa biyu game da alqur'ani: karanta shi ko kuma me, ko karantar da shi. Karanta shi ko sauraren shi, karanta shi ko koyan shi. Ka gwada, idan baka iya karatun alqur'ani ba, samu dama a wannan lokacin daga sallar azhar zuwa sallar la'asar kullun ka samu ka rinka zuwa kana daukowa, zaka ga albarkar da zata sauka gare ka saboda albarkacin watan alqur'ani. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan in muka koma wani wuri, zamu ga cewa shari'ar musulunci tana da nata tsarin dangane da abin da ya shafi azumi. Na ɗaya dai daga cikin tsarin shi ne ba a ɗaukan azumi sai an ga wata, idan ba a ga wata ba sai ya cika kwanaki 30. Wannan wata na Sha'ban da muke ciki, ana ƙirgen shi misali kwana 25 yau, gobe da 6 da 7 da 8 da 9. Idan magariba ta yi a sunna, sai a taso a fuskanci ainihin yamma, ana neman ina ne watan nan ya faɗi. Wannan shi ne abin da sunna ta tabbatar da shi daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama, daga kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Abdullahi dan Umar yake cewa tara annasul hilala fa akhbartu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nasa bi siyabihi. Mutane sun yi kokarin neman ganin wata. Abdullahi dan Umar ne sahabi ne yake cewa mutane sun yi kokarin ganin wata. Suwa yake nufi? Sahabbai. Dan haka kokarin neman ganin wata sunna ne. Kuma da suka gani, sai shi ya je ba da labari ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Idda mas'ala ta taso, shin ana iya amfani da wata na'ura domin a ga wata, ko ai amfani da wata na'ura domin ta taimaka zuwa ga ganin wata? Malamai sun yi maganganu ga su kamar haka: dukkan na'urar da za a sa wadda kai tsaye ita ce za ta hasaso mana wata, malamai sun tsoratar game da amfani da wannan, ita ake kira da turanci telescope. Na'ura ce za a sa ta a ido haka, sai ta jawo kusa, ai sai ta jawo nesa kusa, sai ta washe duk wani abu da ake gani hazo-hazo ne, domin a ga abin da ake son gani a bisa yadda ya kamata a gan shi. Wannan na'ura malamai ba su amince ta zama madogara a wajen ganin wata ba a musulunci. Yo, amma akwai wata na'ura wadda ba da jima wannan ba, hukumar tsaro ta kasar America suka zauna suka kirkire ta. Wannan na'ura ba ta gama yaduwa a duniya ba, kasantuwar jama'a da yawa ba su santa ba. Shi yasa lokacin da bayani ya zo a bara a kasar Saudi Arabia akan za a fara amfani da ita, wasu kai tsaye sai suka ɗauka waccan ce wadda an daɗe ana inkarin amfani da ita, kai tsaye sai suka ainihin ba da fatawar bai halatta ya amfani da ita ba. Sai aka samu wani malami guda ɗaya, shi ya ga na'urar, ya ga amfaninta, amma da yake ya manyanta ya tsufa, bai san yadda zai iya wa jama'a bayanin yaya take ba. Shine Malam Ibnul Manir, har yanzu wannan rikicin yana nan akan internet, a bara aka yi shi'uwar haka. Shi sai ya ce ya gamsu za a yi amfani da wannan na'ura, don haka 'yan jaridu suka ɗiba suka fara bada labari. Malam Ibnul Manir ya bada fatawa akan ya halatta a yi amfani da na'urar ganin wata. Tasha Al-Arabiya, Tasha Al-Jazeera, sai rikici ya rude a ƙasar Saudi Arabia da waje, akai ta raddodi akai. Matsalar shi kuma ya kasa bayanin yadda na'urar take aiki. To, zan yi amfani da wannan dama in dan dauki mintuna 2 zuwa 3 in yi mana bayani, domin waɗannan bayanan sun zo mana Najeriya, an sake kwata 'yar gidan jiya. Su ma malaman da suka je suka ɗauko labarin ta a Najeriya, mun yi taro da jiya da shekaran jiya da su a Kaduna a ofishin Jama'atul Nasrul Islam. Da yawancin su da suka amintu da amfani da wannan na'urar, sai dai kai cho ba su santa ba, ba su san yadda take amfani ba. Dan haka waɗanda ba su yadda ba sun yi musu, su kuma waɗancan da suka yadda sun kasa bayyana yadda na'urar take. Amma walillahi alhamd, ina nan a wurin na samu damar gabatar da bayani akan yadda take. Wato na'ura ce wadda aka yi ta, za a saka ta a waje a saman ɗaki, ba kai ne za ka yi amfani da ita ba, sai dai za ka dawo nan cikin ɗaki za ka haɗa ta da kwamfutar ka. Haɗa ta da kwamfuta ta hanya biyu, kamar yadda aka sani, ko da waya ko kuma ta hanya iska, wato wireless. Wannan na'ura yadda ka ga kyamara da ake amfani da ita wajen internet da ake ce mata webcam, to kusan irin su ɗaya. Ido ne take da shi, irin ido ainihin na abin da yake hasaso, abin da yake nesa. Su kansu hukumar tsaron lokacin da suka yota, sun yota ne ta hanyar ta rinka amfani da digital signal, wato irin hanyar da na'urar da ke sararin samaniya ta tauraron ɗan adam take haɗa kanta da ainihin wato wannan faifan dish da kake ajewa a kofar ɗakinka ko kofar gidanka domin ya rinka kamo maka tashar satellite. Za ka ga ana fara ruwa-ruwa ya ƙarfi, sai ka ga abin ya ɗauke, saboda wannan digital signal ɗin ko ɗan yaya aka samu motsi sai hoton ya motsa. Ba ainihin wave ba ce, ba iska ce irin ta radio wadda ko ina take iya harbawa ba. To sai suka haɗu da wata matsala, ita ce a daidai lokacin da wata ike zuwa rana tafi ƙarfin shi, sai zama ta mamaye shi gaba ɗaya, ido ba zai iya ganin shi ba daga ƙasa. Wata na'ura da duk ƙarfin signal da aka bata daga ƙasa nan ba za ta iya ganin shi ba. Ita kuma na'ura an yo ta ne yadda idan gari ya waye sai a sa ta, sai ta kalli rana daidai sadda rana za ta fito. Idan ta kalli rana sai kaga ta dan gyara kanta haka, domin Qur'ani ya bayyana mana wash-shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ita rana take gaba, wata na binta. To amma za ka ga da safe galibi ba za ka iya ganin inda wata yake ba, ba za ka ga ina wata yake daga rana ba. To sai aka yi ta da farko, sai kai setting ta, sai ta kalli rana sadda ta fito. Ita na'urar tana kallon rana sai ta hasaso inda wata yake, sai ka ji ta dan gyada kanta haka, to ta yi setting kanta da shi kenan. Sai ka ji ta dan yi dipping irin yadda text in ya shigar maka cikin handset, ta yi dililin haka, to ta zauna daidai kenan. Sai ka barta sai ka ci gaba da harkarka. Idan yamma ta yi, wata kafin ya kai ga idda zai bayyana yana boyewa, zai boye da minti 5 zuwa minti 10 in har zai bayyana a wannan ranar, to za a gan shi bayan minti 10. To daidai lokacin da zai tafi, rana tana dab da ta fadi, a daidai wannan lokaci shi kuma wata yake buya. To wannan buyan da zai sai wannan na'urar, sai ka ji ta sake kara. To inda ta yi karan nan tana ce maka sun rabu da wata kenan, yanzu wata ya buya, buyan da daga nan sai ya fito idan rana fitowar shi ta yi. Idan rana fitowar shi ba ta yi ba fa, ba zai fito ba. To a daidai wannan lokacin, taimakon da ita na'urar za ta yi maka kai musulmi shine, za ta kai ka ne ta nuna maka daidai inda ya kamata ka sa ido da basira ka ga wata. Don haka ba ita ce take ganin wata ba, kamar za ta kama hannunka ne ta ce lalibe shi daidai nan, sai ta baka wuri, to sai ka ci gaba da dubawa. Domin duk wanda ya karanta Al-Qur'ani cikin suratul Kahf, suratul Kahf scientifically ta yi bayanin cewa rana ta kan fito dama ta kuma fadi dama, ta kan fito tsakiya ta kuma fadi tsakiya, ta kan kuma fito hagu ta fadi hagu. Dr. Abubakar Imam a cikin littafin shi mai suna Ikon Allah ya bayyana wannan hakikar fiye da shekara 50 da ta gabata, cewa rana wani lokacin ta kan fito ta barin dama, wato ta kan fi ba da karfi gabas amma maso dama, wani lokacin gabas maso hagu, wani lokacin kuma tsakiya. To tunda wata binta yake yi, idan yau ta fito dama ne, kaga yana binta ta ina kenan, ta dama, kaga ta nan zai fadi, ta nan zai bayyana. In ka je kana nema a hagu fa, za ka gan shi? Ba za ka gan shi ba. To shi ne wannan na'urar za ta kai ka ne ta ce maka dubi ɓangaren hagu, kawai amfanin na'urar kenan. Su kan ba sun yi ta ba ne don ta taimake ka wajen ganin wata, sun yi ta ne domin ta taimake su wajen gano tafiyar wata kawai. Da rana in wata na tafiya,
ba a ganin shi da daddaren yana tafiya fa in ya bayyana ana ganin shi sai suka ce to suna son su san da rana yaya yake tafiya shine suka yi na'ura wadda shi wata yana bin rana ita kuma wannan na'urar tana bin shi haka haka suke tafiya haka suke tafiya to akwai inda in yamma ta sai ya bace idan ya bace in ba rana fitowar shi bace to ba za a gan shi ba sai kuma gobe ya sake fitowa ta gabas yana bin rana idan wannan rana ita ce ranar da zai bayyana idan ya bata suka ce daga sanda ka ji na'urar nan ta yi wannan bipin ta yi dililin din nan to daga lokacin nan zuwa minti 10 ka matsa suka ce in baka gan shi ba to ba za ka gan shi ba ba rana fitowar shi bace dan haka kun ga ashe ita wannan na'urar kadai za ta taimaka ne dan haka babu laifi musulmi su yi amfani da wannan na'urar wajen neman ganin wata musamman kasar China ta rusa kasuwar wannan na'ura shine da na'ura ce wadda take da tsadar tsiya amma yanzu ka shiga Jidda ka shiga Dubai zaka ganta ana saiwa riyal 20 riyal 50 riyal 30 ma'ana naira 1,600 na Nigeria naira 2,000 kawai abinda kake bukata ka makala ta ka hada ta da na'urarka ta computer ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to in ya tabbata an ga wata to wajibi ne dukkan al'umma su dauki azumi anan ba ma so mu shiga sabani mai yawa wanda ya faru tsakanin Malikiya da Shafi'iyya akan Malikiya na cewa ganin watan mutun daya ko gari daya ya wajabta wa dukkan mutane ko dukkan garurukan duniya wannan magana ita ce fatawar Malikiya fatawar Shafi'iyya su kuma ita ce ganin watan mutun daya ya lazimta mishi shi kadai yayi abin shi ko kuma ganin watan gari daya ya lazimta musu su kadai su yi abin su hakikanin al'amari abin da yake daidai a cikin wannan magana ita ce magana da Malikiya suka fadi ita ce idan har aka ga wata a gari kaza to wajibi ne kowane gari ya dauki ainihin wannan azumi sai dai ya kamata mu gane a daidai lokacin da karfe 7 na almuru tayi wadda wannan rana ita ce rana 29 sai almuru tayi sai muka duba wata sai muka gani sai mu ce to yanzu daren Ramadan ya shiga kenan 1 ga wata a daidai wannan lokaci a America da Ingila suna nan da rana pau bata fadi ba to da yaya zaka iya wajabta wa mutanen America da Ingila da Holland da makamantansu waɗanda ke yammacin duniya azumi da watan da ya riga ya fadi kafin ranar su ta fadi abu ne mai sauki shine in rana ta fadi a garin su in sun ganshi su ma shikenan su yi idan ba su gani ba fa wajibi ne su dawo su yi amfani da naku ganin wannan ita ce hakikar da mai wannan littafi ya tabbatar mai suna taujihul anzar li tauhidil alam al islami fi sawm wal iftar jawo hankalin musulmi game da haduwar kan duniyar musulunci wajen dauka azumi da kuma wajen shan ruwa wannan littafi ya kamata al'umma mu same shi musamman malamai su karanta mutumin da yashi bayan kasantuwar shi malamin hadisi mutumin maghribul arabi ne mutumin kasar ainihin yammacin duniyar mu ne nan wato irin kasashen Tunisia, Maghrib da sauransu ya rubuta wannan littafi ya kawo hadisai ayoyi fatoyin malamai sannan ya tabbatar da wannan fatawa ita ce daidai babu shakka wannan fatawa ita ce daidai kuma babu ainihin tantama akan haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu amma in ya kasance labari bai zo muku garin ku ba game da ganin watan mutanen wasu gari har kuka yi hukunci da abin da yake daidai gare ku ba ku yi laifi ba anan kuma Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan lokacin azumi din shine daga fitowa alfijir zuwa ainihin faduwar rana ita faduwar rana ana gane ta ne da gwargwadon mutanen da ke nahiyar da suke ganin sararin yamma suka ga rana ta fadi amma mutanen da ke kasa waɗanda tuddai sun mamaye su da mutanen da ke kasa waɗanda gidajen sama sun shallake su ba za su yi amfani da cewa da sun ga rana ta bata ba domin bacewar rana anan tana iya faruwa karfe 3 na rana gare su daga karfe 3 na rana ya zama sun daina ganin rana saboda me saboda duk gidajen sama ne a yammacin garin saboda tuddai ne a yammacin garin dan haka mutanen da ke da sarari yamma da su waɗanda za su ga rana su ga ɗan ƙwayar rana guda hakikatan gata sannan sai su ga ta bace
wannan da shi ake hukunci haske da tartsatsin rana da ke kewaye da sasannin yamma baya ainihin hana a sha ruwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan lokacin shan ruwa yayi abin da yake ainihin aka fi so shine mutun ya sha ruwa da dabino idan bai samu dabino ba sai ya ainihin samu ruwa ko kuma wani danyen abu sai ya sha ruwa da shi sannan sai sahur lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin yabi sahur da cewa sahur abinci ne mai albarka wani na cewa in ya ci sahur cikin shi na kumbura likitoci sun tabbatar da sirrin kumburar ciki ga wanda yake cin sahur shine kwanciya da mutum ke yi da zaran ya ci sahur din shine da zaran ka ci sahur sai ka koma ka kwanta lallai cikin ka zai kumbura amma ka ci sahur ka dan kai ka komo sannan ka kwanta insha Allah ta'ala cikin ka ba zai kumbura ba kaddara zai kumbura din malamai suka ce samu wani abu koda ruwa ne koda dabino ne wanda ana da yakinin shi ba da fafe bane da zai kumbura ainihin ciki din daga cikin abubuwan da suka halatta mai azumi akwai aswaki aswakin nan koda ice ne danye kuma mai daci ko bauri kuma koda dacin shi ko baurin shi zai tafi zuwa ga makaki a wuya bai karya azumi ba ya halatta ayi amfani da shi a karkashin wannan ya halatta ayi amfani da brush da maclean koda brushin nan yana kai ga fitar da jini ga ainihin dasashin ka azumi bai kare ba koda dandanan maclean din nan yana bayyana a makoshi babu komai sannan ya halatta mai ainihin wato azumi yayi alwala a wurin alwala kuma ya kurkura baki ya shaki ruwa wannan babu komai kadai ba a so ya kai matuka wajen shakar ruwa din ya halatta mai azumi ya rungumi matar shi ya kuma sumbance ta sai dai malamai sun ce wanda yake dattijo to ana so yayi taka tsantsan dangane da ainihin wannan irin magana matashi ana son yayi taka tsantsan dangane da rungumar matar shi ko kuma ainihin sumbantarta saboda akwai hadisi wanda ainihin wato yazo yake ishara dangane da wannan magana din sannan sai allura ya halatta a yi mutum allura kowace iri ce na'am in muka ce kowace iri ce magana tana da fadi akwai allura mai daci wadda za a yi maka allura a duwawu ko a hannu amma sai ka ji dacin maganin allura ko makakin shi a wuya malamai suka ce ya halatta za a iya yi mutum idan suka yi sabani allurar da za ta zama ta tsaya a matsayin abinci ga mara lafiya na'am idan mara lafiya ne da ke kwance ya galabaita ai dama ba a magana azumi gare shi amma akwai nau'in rashin lafiyar da za a ce za a yi maka allura sai dai ita wannan allura za ta tsaya matsayin abinci gare ka wasu malamai sun dubi cewa za ta tsaya matsayin abinci sai suka ce don haka ba ta halatta ba amma da yawa malamai sun dubi ai abincin da ke karya azumi shine wanda ya shiga ta baka ko ta makamantan wurare irin waɗannan don haka wannan irin allura da ainihin wato ake yin ta don ta zama ta bai wa mutum ƙarfi kamar ya ci abinci kawai nazarin da malamai suka yi shine idan har mai azumi lafiyar shi kalau zai je ai mishi wannan allura don ya ji ƙarfi irin ƙarfin abinci a cikin shi to wannan ba ta halatta ba amma bai da lafiya ne amma rashin lafiyar ba ta kai ga hana shi azumi ba to wannan gaskiya ya ainihin halatta ai mishi wannan allura kuma ba ta karya mishi azumi ba sai kaho ma baya karya ainihin azumi wannan ita ce ingantacciyar magana sannan sai dandana abinci ko dandana wani abu ko sanya tozali ko kuma diga maganin ciwon kunne a kunne da diga maganin ciwon ido a ido wanda dacin su galibi yakan bayyana a makoshi su ma malamai dun sun tabbatar da cewa ba sa ainihin karya azumi dan zaka sanya tozali sai ka zo kana jin dacin shi a cikin muyanka a cikin makoshinka ko ka diga maganin kunne sai ka rinka jin dacin shi a wuya ko ka diga maganin ciwon ido duk waɗannan ga ingantacciyar magana ba sa karya ainihin azumi ko kadan sai kuma wata matsala ita ce ta matafi yana da 'yancin da zai yi azumi amma kuma idan har ya ga azumin zai wahalar da shi babu laifi sai ainihin ci abinci amma bayan sallah ya rama ba dan komi ba saboda cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa laysa minal birri as-siyamu fi safar yin azumi a halin tafiya ba biyayyar Allah bane wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi kuma yana tabbatar da cewa yin azumi a halin tafiya ba shi daga cikin biyayyar Allah sababin hadisin sai ya bayyana mana ba kai tsaye hadisin yake magana ba yana magana ga matafiyin da zai dauki azumi ya galabaita shi to yin azumi gare shi ba ainihin biyayya Allah bane saboda sahabin da ya ruwaito wannan hadisin ya bayyana cewa kuma sun yi tafiya tare da annabi da sahabbai annabi da kanshi ya dauki azumi a halin tafiya sai dai da aka bashi labarin wasu sun galabaita sai ya karya na daya na biyu wannan sahabin da ya Anas ya sake bada labari cewa suna tafiya tare da annabi da sahabbai wasu na azumi wasu ba sa yin azumi masu azumi ba sa aibanta marasa yin azumi da cewa kuma lalata ne marasa yin azumi ba sa aibanta waɗancan da cewa kun fai zafin addini ashe kenan al'amarin yana komawa zuwa ga ikon yi ne zaka iya yin azumi a halin tafiya sai ka dauka ba zaka iya ba sai ka sauke a kaji zaka iya ka dauka ka tafi sai ka ji ka galabaita sai ka kariya duk wannan ya tabbata a cikin sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam haka mara lafiya idan rashin lafiya ta kai ba zai iya yin azumi ba an dauke mishi bayan sallah sai rama idan ko zai iya ga rashin lafiya ga azumi to wannan kuma babu laifi in yayi haka sannan sai mace mai haila da matar da ta haihu jinin haihuwa yake zuba daga farjinta su waɗannan an haramta musu yin azumi wajibi ne su rama yin azumin bayan sallah sai tsoho da tsohuwa waɗanda su kuma ba za su iya yin azumi ba saboda tsufa to in aka ce musu su yi azumin ba za su iya a yanzu ba to balle a ce bayan sallah su rama ai sun ƙara tsufa bayan sallah in aka ce to zuwa baɗi su rama sun ƙara tsufa malamai suka tabbatar da cewa an yafe musu azumin sai dai su rinka ciyar da abinci na mutum guda a madadin kowane azumi suna da hanya biyu ko su tara abincin bayan sallah su bayar gaba daya ko kuma kowane yini su bayar da abincin mutum guda sai matar da take mai ciki ce nauyin ciki ya sa ba za ta iya azumi ba sai matar da take shayar da ɗa wanda tsotsanta da ɗa yake ya sa ba za ta iya hada ga azumi ga tsotsanta ane ba ko kuma ita za ta iya yin azumin amma fanda ta fara azumin nono zai dauke dan zai galabaita to an dauke mata azumi gaba daya ita sai dai ta ciyar da ainihin abinci kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu na daga cikin abubuwan da aka so mai azumi ya kula da su sune gaggauta bude baki da kuma jinkirta ainihin yin sahur sannan da shan ruwa kafin yin sallah ta magriba ba ce daga cikin gwaninta ko kadan mutum ya ainihin wato ce ba zai sha ruwa ba gaba daya sai bayan yayi sallah Allah ya kiyaye abubuwan da ke bata azumi su kuma sun kasu kashi uku akwai abin da ke bata azumi ya wajabta rama wannan ranar akwai abin da ke bata azumi ya wajabta rama wannan ranar da kafara akwai abin da ke bata azumi shi kuma ba zai wajabta ramuwa ba ba zai wajabta kafara ba sai dai zai wajabta zama a gidan wuta ga wanda bai tuba ba ko Allah bai gafarta mishi ba abu na farko shine abin da ke karya azumi kuma ya wajabta a rama wannan rana guda daya shine amai idan mutum amai ya zo mishi ba tare da ya kakaro shi ba babu komai amma mutum yana azumi ya kakaro amai kuma yayi aman to azumin ya karye zai rama wannan azumi guda daya sannan zai istighfari ga Allah game da wannan ganganci da yi kuma ba shi da damar ya ce tunda azumin ya karye bari ya ci gaba da cin abinci a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man zara'ahu alqai'u falaysa alaihi qada' wa man istaqa'a falyaqdi wanda amai ya rinjaye shi ba komai akan shi wanda ya kakaro amai lallai ne ya ainihin rama wannan rana wannan hadisi al-imamu Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad sune suka rawaito wannan hadisi sahihi ne. Matsala ta farko kenan. Matsala ta biyu, azmi ya kare ya wajabta ramuwa da kafara shine mutumin da yana azumi sai ya sadu da matar shi. Na'am, ya sadu da ita, kun ga da shi da ita suka yi jima'in, amma shari'ar musulunci shi ta wajabta wa rama wannan ranar da kuma yin kafara ta azumin wata biyu, ko ciyar da miskinai 60, ko kuma yantar da bawa. Matar fa babu komai a kanta. Wannan ita ce ingantacciyar magana, ramuwa da kafara. الامام البخاري ده مسلم ده الامام البيهقي الدارقطني سو suka ruwaito wannan hadisin, ramuwa da kafara. Sai azumin da zai lalace amma babu ramuwa babu kafara sai dai azaba wuta, shine mutumin da ya ci abinci ko ya sha wani abu. Duk mutumin da ya ci ko ya sha da gangan azumin ya kare, babu shakka akan azumin ya kare. Sai dai a cikin shari'ar musulunci babu wani nassi, dalili na Qur'ani ko hadisi ko haduwar malamai wanda ya wajabta mishi ramuwa balle kafara. Duk maganganun da malamai suka yi kiyasa-kiyasa ne akan wasu kullallun nassoshi waɗanda suna koma zuwa ga waɗancan nassoshi ne na jima'i. A ƙarƙashin haka abinda hadisi ya tabbatar shine azaba ta gidan wuta ga mutumin da ya ci ko ya sha da rana tsaka. Azabar ta hanyar ɗaukar mai wannan karya azumi a juya kanshi ƙasa, ƙafafuwan a rataye su a cikin wutar jahannama, a nemi shi azaba, jini na zuba daga jikin shi ta kowace kafa, daga cikin kafafan idanuwan shi da hancin shi da bakin shi. Wannan ita ce azabar masu cin abinci ko shan abin sha da rana. Amma babu ramuwa, babu ramuwa kuma babu ainihin kafara a kansu, sai dai su tuba. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Idan jama'ar musulmi sun fahimci waɗannan abubuwa, mun tattauna matsaloli da yawa a gurguje, yanzu ya rage fidiya. Ina so in mana bayani dangane da fidiya. Da aka ce tsoho ya ciyar, aka ce tsohuwa ta ciyar, mai shayarwa ya ciyar ko makamantan haka, shin me zai ciyar? Mai sauki ne, abincin da yake ci kawai shi zai ciyar. Tuwo da miya ne zai iya ciyar da shi. Dabino ne zai ɗiba ya bayar, zai iya ɗiba. A'a, alkama ce zai ɗiba ya bayar, zai iya bayarwa. A'a, ya kasance gurasa da miya ce koko wani abinci ne wanda ya shahara a wurinsu, duk zai ainihin iya ɗiban waɗannan ya bayar. Mara lafiya da yake sa rai ya warke har ya zo ya yi ramuwar azumi, babu cewa a kan shi, sai bari kawai bayan sallah sai ya ainihin rama wannan azumi. Waɗannan su ne matsalolin da na so in tattauna mana su a gurguje. Kamar yadda na ce, wannan a yi haƙuri a karɓa da haƙuri, ba lacca ce mai zaman kanta ba. Na so ne in ɗan tunasashe mu sai wasu abubuwa waɗanda ya kamata in ƙara faɗakarwa, kamar guda huɗu zuwa guda biyar. Matsalar farko ita ce azumin nafila. Sunna ta so ka da yin azumi sau uku a wata, ka samu ranar 13 da 14 da 15 ga kowane wata na kiyasi na kirgen musulunci. In ba haka ba, ka rinka yin azumin din ranar Litinin da ranar Alhamis. In ba haka ba, ana son ka yau kai azumi, gobe ka ainihin ci. To wannan yana daga cikin abubuwa ko kuma azumomi waɗanda shari'a ta so. Sannan shari'a ta kwadaitar kwarai da gaske game da yin azumin Sha'ban, wato shine wannan wata na Sha'ban. Sai dai zaka iya azumta watan gaba ɗayan shi, zaka iya azumta mafi yawancin shi. Abinda aka kyamata shine ka ki fara azumin tun a 15 din farko sai a 15 din ƙarshe. To an kyamaci wannan saboda wasu hadisi waɗanda suka ishara akan haka. Sai azumin ranar Arafa, in aka ce yau musulmi na can suna hawa Arafa a hajji, to ana so lallai ka samu ka yi wannan azumi in kana da iko, mustahabi ne. Sai dai dukkan waɗannan azumummuka idan sun yi karo da ranar Asabar, to shari'ar musulunci ta hana, ba a yin azumin nafila a ranar Asabar. wannan hadisi ya hana, dan haka da a ce za a zama yau tara ga wata na Dhulhijja, wato Arafa kenan, kuma ta zama Asabar ce, a wannan shekarar ba za a yi azumin Arafa ba kenan. Idan da za a ce kana yin azumi yau gobe ka sha, sai kai azumi yau gobe ka sha, goben nan da ka sha ita ce Juma'a, ran da zaka tashi da azumi sai ta zama ita ce Asabar, bai halatta ba, ba za a yi ba. Wannan hadisi ya tabbata akan haka ba tare da ainihin tsawaita magana ba, sai a kiyaye. Sannan sai abin da ya shafi azumi na kwanaki 6 na Shawwal, wannan azumi sunna ce, hadisi ya zo cikin Sahihu Muslim, zaka iya yi bayan kayi azumin Ramadan, kuma koda ana binka bashi ko ana binki bashi, ma'ana kin yi haila kin yi al'ada cikin watan Ramadan, ana binki kwana uku, wannan kwana ukun kina iya jinkirta ta, amma wannan na kwanaki 6 zaki iya yi tare da cewa ga wannan bashi da ake binki. Hikimar haka ita ce, wancan bashi akwai dama a jinkirta shi a shar'ance, shi ko wannan azumi na Shawwal babu dama a jinkirta shi har wannan wata ya fita, dan haka sai al'umma sai su kiyaye. To sai wata mas'ala, wannan mas'ala a hakikanin al'amari dewancin jama'a sun san matsayina a kanta, ita ce mas'ala haduwar Arafa da ainihin sallah. Babu shakka Arafa tana haduwa a ƙasarmu da sallah tun yau wajen shekaru 15 ko fiye da haka da suka wuce, amma in ka so zaka iya cewa tun da aka fara musulunci haka na haduwa a duniya, innama ba a sani bane a wancan lokacin. Ƙasa kaza a lissafin su yau Laraba ce Arafa, dan haka sai su yi azumin Arafa, gobe Alhamis sai su fita sai su yi sallar Idi, a can Makka kuma sai zama a daidai wannan ranar da suka dauka cewa ita ce Arafa, ashe jajibarin Arafa ce, a ranar da suka dauka ita ce ranar sallah a nan ƙasar su, sai ta zama a wannan rana ake hawa Arafa. To anan babu komai a kansu tunda ba su sani ba, babu kafofin yada labarai, amma yanzu da ya zama kafofin yada labarai sun tabbata, babu wani usiri, babu wani dalili da zai sa mun san cewa yau ake hawa Arafa, kuma mu yi ƙarfin hali wajen yin sallar Idi a yau. Wannan ya saba ma sunna. Hakikanin al'amari na dade ina faɗin wannan magana domin in ƙara samun yaqinin wannan maganar, shine kuka ga sadda na shigo nan ina yin waya, wato na bugawa wani malami ne daga cikin malamanmu dake Saudi Arabia waya, shine Samir Ibn Amin Az-Zuhairi, wanda ya ta hakikin littafin Bulughul Maram, sai na bujuro mishi da matsala wanda mun taba tattaunawa, amma dan in ƙara tabbatar da abinda na sani din da kuma abinda naji daga gare shi, shine na ƙara mishi tambayar nafsu shay, a yanzu ma abinda ya tabbatar min kenan, cewa in dai ya tabbata yau ne Arafa ake hawan Arafa, mu musulmin Najeriya mun sani, to bai halatta mu yi sallah ba, kuma bai halatta mu yi yanka ba, kuma in har akai sallah ko akai yanka bata yi ba, kai sai kalmar da ya fadi kenan. Sai ya ce abin tambaya shine, shi sarkin musulmi da yake bada wannan sanarwa yana sane da cewa yau ake hawan Arafa? Na ce kwarai da gaske. Sai na tunawa shi Samir wani episode ma da ya faru, akwai shekarar da haka ta faru, shi sarkin musulmin muna can tare da shi, sai Samir ya ce kai fiyaya? Na ce a lokacin shi sarkin musulmin ma yana Makka, amma kuma ya bada fatawar anan a hau Idi a ranar Arafa, ma'ana ranar da shi kanshi yake hawa Arafa a can, a ran nan kuma yasa musulmi su fito su hau Idi anan. To gaskiya saboda Allah, wannan ko a wuraren tarurruka in an je na kan bayyana wannan shine matsayina, kuma shine abin da na gamsu da shi, amma inda ba adam masaniyar yau Arafa ko rana kaza ce Arafa, da in haka ta faru babu komai, dan haka bara muna tare a ranar sallah a Makka, wato bayan sallan Najeriya da kwana daya muna Makka a nan Darut Tauhid, muna taro da su Ali Hassan da su ainihin mashhur, sai na bujuro da wannan matsala sai ya ce wani ma yanzu ya bugo mishi waya ya ce daga wani gari Lagos a Nigeria sai na ce ina jin wani Abdurrauf sai ya ce shi ya ce yanzu ya bugo mishi amma ya ji tsoron ma ya bashi ansa saboda yana tunanin yaya haka za ta yi ba a da labarin an hau Arafa ne na ce akwai labarin ya ce to yaya haka za ta yi to anan dai hakikanin al'amari dukkan maganganun da suka karkata a kansu shine bai halatta musulmi yana sane da cewa yau Arafa kuma ya hau Idi ba domin wani abin sha'awa shine yau Arafa ce a can ni ina san haka zan iya jinkirta Idi na koda a lissafi na ina ganin haka ne daidai zan iya jinkirta Idi kuma ina jinkirta Idin Idin yayi inna ma mai Samir ya ce mini ko a yanzu ya fadan wata kalma wadda ya fadan a wancan zaman da muka yi da shi cewa sai dai wannan matsala ce da bai kamata a dauki zafi har ta kai ta haifar da fitina kamar yadda nake fahimta wasu mu suke neman su mai da ita ba dan ko ga duk shekara in ta zo koda bana kasar bana yin wata magana in kuma ina kasar fa shine sai na ba Samir labari cewa to ya kuke sai na ce akwai wasu daga cikin jama'a ta ahlus sunna sukan ware su kin sallah a wannan rana Arafa sai ce sai ku je ku yi sallah tare da su wannan shine abin da na gamsu da shi wallahi alam yan uwanmu mutanen kungiyar izala bangaren Jos su kam sun riga sun tabbatar wa da kansu wannan qarar din matukar Arafa to ba za su hau Idi a wannan ranar ba dan haka za ku ga ko anan Zaria sai in dauki iyalaina in tafi mi sallar Idi a wannan rana wadda ita ce suka aje za su hau sallar Idi ba dan komi ba saboda an shallake an wuce ranar Arafa koda kuwa rasmiyan a hukumance ga abin da hukuma ainihin ta sanar na biyu ina ba da shawara akan cewar mataki da hukuma za ta ce za ta dauka na ƙarfi akan hana wannan babu shakka har wasu jami'an tsaro bare na neme su muka yi taro da wasu lauyoyi shin a dokar Najeriya a ina ne doka a rubuce ta tabbatar da cewa mutumin da ya saba daga ranar da sarkin musulmi ya sanar a kama shi a daure shi babu amma bare an je an kamo mutane daga nan wajen ainihin soba da wasu kauyuka da wasu limamai an je an kai su har CID office da haka shi kanshi shugaban CID da yake cewa babu fa wata doka da ta tabbatar da haka kadai abin da ya kamata shi yake cewa abin da ya kamata mutanen nan a zaunar da su a ji hujjojin su in hujjojin su ba hujjoji bane to anan ne za a iya zama an kure su a ilmance sai ta nuna mutane ba su da wata gaskiya shikenan sai mutane su watse musu amma an ka kama mutun ka daure shi baka nemi dalilan shi ba gobe ya zama gwarzo a wurin mutane musamman yadda mutane ke son su ji yanzu wane ne zai fito ya ce baya yi da hukuma sai a ce to wannan shine shahidin zamani Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am to jama'a kun ji wannan sai wasu tambayoyi waɗanda daga cikin su shine fitar da maniyi ko maziyi a halin mutum yana azumi gaskiya bai halatta ba kana azumi ka shafa azzakarinka ko ki goga farjinki har maniyi ya fito dan ki ji dadi ko saukin al'amari wannan bai halatta ba sai dai kuma in an yi haka baya kare azumi balle ya ainihin sanyawa azumi ramuwa ko kafara ina fata an gane wancan yake magana kamar abin dai na fahimci abin nan wannan na'urar da muka ce ana hadawa shi ana hada ta da kwamfuta ne ko kuwa sai da internet ba ruwanka da internet ai abin bai da alaka da internet ba da internet bane kwamfuta ce da na'urar kawai Allah ya taimake mu ba zan so wannan kasa da kare ba sai nayi ishara zuwa ga mafi yawancin tafan da na dogara da su a wannan lacca musamman na fadi wasu maganganu da dama waɗanda mai yiwa ba a saba jin su ba daga cikin littafan ga wasu a gabana akwai sifati saumin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi ramadan wanda salim ibn eid al-hilali da ali hasan suka zauna suka yi sannan sai littafi malam mahmud mahdi istanbuli saum ramadan ahkamuhu al-fiqhiyya wa at-tibbiyya ahdafuhu gashi nafakhatuhu wa bayanu ma allaka bihi min awhamin, wannan littafi ma yana daya daga cikin littafan da na harhada wajen fitar da wadancan jawabai da nayi. Sannan sai littafin al-ilmam bi ahkam wa adabis siyam na shimalan samir ibn amin az-zuhairi. Sannan sai kuma ainihin littafin ahkam al-ikhtilaf fi ru'yati hilal bil-hijja na al-hafiz abdurrahman ibn rajab al-hanbali, Allah ya gafarta mai. Sannan sai zaharur rawd fi hukmi siyam yawm as-sabt fi ghayr al-fard, wanda malam Ali Hassan yayi shi. Sannan sai littafin tariqu thubut al-ahilla inda ahlul huda wal jamaa wa ahlul hawa wal firqa na ainihin al-doktor Ibrahim Jalo, babban malami a garin ainihin Jalingo. Sannan sai littafin haqiqatus siyam ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Na'am, wadannan sune takaitattun abubuwan da zan iya ainihin tunawa daga cikin littafan da na duba insha Allah. Alaikum salaam wa rahmatullah. Na'am. A hata wannan littafin ma haka ya tabbatar. Ai, na bi hanya ne ta ilimi, shine na ce littafan da na duba. Gashi na a gabana littafan da na duba, shi Malam Jalo yana daga cikin malaman da sun goyi bayan ai sallar Idi a ranar Arafa, kuma da raddi akan ƴan kungiyar Izala bangaren Jos. Shine ko a wannan din ma haka ne, sai dai ban wafaka da shi akan wannan matsalar ba, sai dai na bashi uzuri tunda malami ne, akan babban abin da ya dogara da shi abubuwa ne banda na so shi tukuna. Ya dubi na farko haduwar kanmu a nan kasar wajen ibada, na biyu ya dubi waɗancan da ke sabawa ƴan son zuciya ne da neman su yi suna kawai. Wallahu alamu, ba ne wa mutanen Izalan Jos wannan zargin akan wannan matsalar. Ni ina fahimtar wani abu ne da suka ga a fahimtar su abin da ya dace kenan, ni ma kuma sai wannan ya daidai da fahimtata. Sai dai kuma abinda zan bada ansa game da matsalar farko ita ce me, kokarin kanmu ya hadu a nan kasar wajen ibada, kaddara kanmu ya hadu a nan kasar wajen ibada, amma kuma ya bayyana duk duniya mun saba wa sauran ƴan uwanmu na duniya. Abinda yake wajibi shine mu muyi kokarin mu bi mu'zamun nas, mafi yawancin mutanen duniya yaushe ne suke sallah. Wato matsalar ita ce duk nassoshin da za a amfani da su, za a amfani da nassoshi ne dunkulallin nassoshi, amma ya kamata a gane muna da masaniyar kasar Saudi Arabia alhazai har da ƴan Najeriya za su hau Arafa Laraba, muna da wannan masaniyar, to ai bi halatta domin kamar yadda nace abin da ke bani mamaki, wani lokacin shugabannin namu da za a ce sun ce za a yi sallar rana kaza, su fa suna can da su za a hau Arafa a can, amma kuma sai su bugo waya cewa a nan mu mai Idi. To gaskiya a nan ne nake ganin akwai wujiha ta nazar dangane da wannan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Tambayoyin ne wasu, gaskiya saboda Allah wasu tambayoyin suna abin nan. Wannan yana tambayar sunan na'ura, wallahi ma na manta sunan na'ura jama'a. Bara kuma kamar zan siya fa, na shiga jidda kamar zan siya, kawai ban ma san me ya dauke ni. Ɗan dan device ne, ba ga kamar ƴan kwallon ƴan camera nan da suke sawa ta internet webcam. In Allah ya so nan da kwanaki 20 zan tafi Saudi Arabia ko 25, in Allah ya so ina fatan zan siyo ta. Allah ya so. Wannan yana cewa to idan matar ce ta jawo jima'i ba, tunda an ce ita ba za ta yi kafara ba. Imam Shafi'i shi ya zama lawayanta akan haka. Imam Shafi'i shi ya tsaya wurjanjan akan cewa tunda nassi bai ce ta yi ba, ai annabi ya san namiji baya jima'i shi kadai. Amma duk da haka shi ya cewa shi kenan. Wallahu alam. sallar tarawih ban yi magana dangane da sallar tarawih ba sallar tarawih kam sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba bid'a bace ayi ta a masallaci bayan an idar da sallar isha ko a dan jinkirta kadan ko tsakiyar dare ko karshen dare sunna ce daga annabi ta tabbata cikin hadisan bukhari da muslim babu shakka dangane da sallar tarawih inma ya kamata mutane su gane sallar tarawih abace wadda take sallar nafila ce idan ka zo masallaci ka yi ta daidai ne in kuma ka tsaya a gida ka yi daidai ne in ka zo da iyalanka daidai ne amma dai abinda ake so limamai su tsaya su nazari shine dangane da sallar tarawih ana duba yarjejeniya ko kuma dacewa da mutane ne raka'a nawa ce zamu ba zamu takura mutane ba adadin kira'a nawa ne zamu ba zamu takura mutane ba yadda za a yi a cikin nishadi sahabbai sukan yi raka'a 11 kuma ayoyi 200 a cikin nishadi haka imam malik ya ruwaito da a cikin littafin shi al-muwatta da isnadi sahihi za a iya ragewa daga adadin waɗannan ayoyin za a iya rage adadin raka'o'in za a iya yin raka'a ɗaya ma liman yazo ya karanta qul huwallahu ahad yayi ruku'u in sallama raka'a ɗaya gel kuma qul huwallahu a tashi a tafi ba wanda zai muqabalance shi Allahumma sai in ya maida abun irin salla ce ta wasa kamar yadda wasu ke cewa ai barin je wurin limami kaza shi fijo ne yafi gudu wannan kuma shine abin da ba daidai ba amma lallai sallar tarawih za a iya raka'a 11 za a iya yin raka'a 10 za a iya yin raka'a 7 za a iya yin 5 za a iya yin 3 za a iya yin 1 mafi karancin ta 1 mafi yawancin ta 11 in an yi haka daidai ne babu laifi insha Allah ta'ala alaikum assalam na to ku dan bari mu karasa waɗannan din ina jin masu ciwon asma da olsa da waɗanda ba za su iya yin azumi ba saboda cutar yunwa gyambon ciki waɗannan suna daga cikin cututtukan da malamai suka kira su cututtuka muzminai wato cuta wadda take ɗaukar lokaci kafin ta warke a ƙarƙashin ta sai malamai suka ce azumi ya sauka a kan me irin wannan cuta sai dai ciyarwa babu laifi sai ya ciyar insha Allah yarinyar da bata fara al'ada ba wato jinin haila bai fara zuba ba sai dai gashi ta girma mai hukuncin wajibcin azumi a kanta ai dama alamomin balaga suna da yawa daga cikin alamar balaga akwai jinin haila akwai fitowar nono akwai fashewar murya alamomin balaga sukan bayyana ta hanyoyi da yawa dukkan ɗaya cikin alama in aka same ta ko sauran ba su bayyana ba ya tabbata ya balaga yaro ne karami sai ku ji muryar shi ta fashe ta zama irin ta manya nono ne ya tsiro mata jini ne ya zo mata duk irin waɗannan alamomi ne da ke nuna ainihin wato azumi ya wajaba a kanta ko a kan shi ko makamantan haka wai fidiyar da tsoho zai bayar wajibi ne ko mustahabi wajibi ne ai madadin azumin take sannan in kana da hali ya halatta ka taimaka wa tsoho za ka iya taimaka mishi ko babanka ne ko ɗan'uwanka ko makwabcinka ko ka haka siddar a rinka bashi yana ciyarwa din babu laifi insha Allah wasu tambayoyin sun yi ƙanana ƙwarai da gaske yadda Allah ya taimaka sai taƙaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi layya jama'a layya ana yi ne da dabba mafi zaki wannan shine abin da malamai suka bayyana an fi fifitawa don haka aka fi fifita rago fiye da hadaya hadaya ita kuma ita ce a wurin aikin hajji ita kuma malamai suka ce an fi so a yi da nama mai yawa shine mai shine raƙumi ko saniya to ragon nan ba lallai ka yanka ɗaya ba za ka iya yanka ɗaya za ka iya yanka biyar za ka iya yanka ko guda nawa ne amma kada almubazzaranci da kuma wato neman suna ya bayyana a ciki dabba ɗaya ta ishi mutanen gida idan mutanen gidanka ka tashi yanka layya sai ka yanka da nufin layyar gidan nan ce aka ce kowane ɗayansu zai samu lada da gwargwadon kamar shi ya layya guda amma idan haɗa kuɗi ne za a yi to sai dai a haɗa kuɗi mutum 7 ko ƙasa da 7 su sai saniya ko kuma su sai ainihin raƙumi amma wannan kakkawa da mutane suke yi wato irin wannan haɗawa da ake yi wannan naman sallah ne
amma in lai yace za a hada to saniya ka a wuce mutum bakwai amma za a iya mutum shida mutum biyar mutum hudu mutum uku mutum biyu amma ka a wuce mutum bakwai haka in raƙumi ne amma rago ko tinkiya ko akuya ba za a hada mutum biyu ko mutum uku ba a halin sa ainihin hada kudi idan aka yi wannan karta zama tana da karyayyen kaho ka kuma ta zama tana da mataccen kaho wanda yake di ya lime mata saboda ta samu matsala tana karama ko makamantan haka sannan ana so ta zama mai lafiya wato wajibi ne ta zama mai lafiyayyin gabobi dukkan gabobinta sun fita zarazara kai ya zama akwai wata nakasasshiyar gaba kai zan akwai karaya a jikinta ko wata nakasa ta rashin ido daya ko nakasa ta kasancewar ba ta gani gaba daya ko makamantan haka sannan ta zama tana da alamomi na lafiya a jika wato ka aganta da alama ta tsumburewa ko alamar rashin lafiya ko rashin maiƙo ko ramewa ko makamantan haka to waɗannan in suka samu dangane da ainihin layya shikenan ana yanka layya ne bayan liman ya yanka tashi daga nan har zuwa bayan sallah da kwana uku in ka samu hali zaka yanka ku kiyaye zaka iya yanka da daddare dan mutane suna ganin wai ba a yanka da daddare a ƙasar Hausa ba a daurin aure da daddare babu wani dalili za ku iya tashi sallar isha ku daura wa yarinya aure ko a zo a yi karatun Sahihul Bukhari ko Muslim da daddare karfe 10 a ce jama'a ku tsaya daura aure ya halatta ko da haka za a iya yin yanka ma da daddare ina fata an gane matukar baka samu halin yi daga lokacin ba duk sanda aka samu sai a je ainihin sai a yanka sannan ba a diban nama a ba mahauci da nufin an biya shi kudin fida ko makamantan haka sai dai a bashi kudin fida daban sannan kuma sai a dibi abin da za a bashi sadaka ko kyauta mutum yana iya ainihin cin layyar shi ya bada sadaka wata kuma ya bayar da ainihin kyauta a ita idan mutum yazo yanka zai iya share kanta iyalin shi ma'ana bismillahi wallahu akbar allahumma hadha anni wa an ahli baiti ya Allah wannan a madadina da mutan gidana iya abin da za a faɗin kenan ya isa babu alaka akan sai mai gidan ya zo ya dafa limamin da zai yanka uwar gida ta dafa mai gida babban ɗa ya dafa uwar gida kaga mutane sun jeru haka an rirrike juna an dafa juna kamar tarago na jirgin ƙasa sannan liman ya yanka babu alaka akan haka Allah maraukakin sarki ya taimake mu lokaci ya taho za mu dan amshi tambaya ɗaya biyu wadda za su ainihin ƙara samu na lokacin insha Allah ta'ala na'am wa alaikum salam
mala ka shoshin da kake da za a yi ku da daddare
na'am
haka hakika suna ba
ya ramu haka hakika suna an siyo ragon sai zama an iso da daddare sai a yanka shi tunda har lokacin ya riga yayi za a iya yankawa na'am wa alaikum salam na'am na'am na mutum ne iyaye ko ƴan uwa suna azumi za a iya rama musu bayan sun rasu a cikin watan azumi ba su samu damar yin wasu kwanaki ba a'a ai shi sharadin wannan ramuwar ga wanda ya mutu shine ya warke ya rama dan haka daga ran da ya warke to lokacin ne abin ya zama wajibi akan shi to sai bai warke ba kaga bai kai lokacin wajibci ba kamar mai bacci ne yana bacci har karfe 5 na yamma tai bai yi sallah azhar da la'asar ba har yanzu sallah azhar da la'asar ba su wajaba akan shi ba sai ya farka ko sai kuma ya mutu daga baccin ba za a ce ai ana bin shi sallah ba saboda haka uwa ko uba sun fara azumi sai suka kwanta rashin lafiya cikin Ramadan ba su samu damar yin azumi 5 ko 10 ba misali sai suka rasu ko za a rama musu a'a azumin da ake ramawa mutum shine azumin bakance shi ma ramuwar ba dole bace shine ya ce zai yi azumi in bukata kaza ta biya kuma bukatar ta biya sai ya mutu bai samu damar yin ainihin azumin ba da bai samu damar yin azumin ba abinda yake wajibi a kan shi ai abinda yake afwan mustahabbi a kan magadan shi shine su rama mishi azumin mustahabbi ba dole ba wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am banga ho ciyarwa zai iya ciyarwa almajirai kun gane almajirai masu ko dan dan zo ko dan dago dago zaka iya ciyar da su dan dama ciyar da miskini guda aka sa na'am na'am itikafi ba mi magana akai ba, itikafi ibada ce wanda an samo ta daga annabawa da salihaitin na dace, kuma zama ne a masallaci mafi karancin shi ya zama wuni guda shine daga sallar asuba zuwa sallar magariba, ko daga sallar magariba zuwa ainihin wato sallar asuba, mafi karancin itikafi kenan. Mafi yawancin itikafi kuma ba shi da iyaka. Itikafin nan ibada ce wadda ba a yin ta sai a masallaci, sai dai hadisi ya fassare masallaci da yace masallacin annabi da Ka'aba da kuma masallacin binnin Qudus. Mutane suna cewa to yanzu mutumin da ya so ya itikafi a masallacin Sultan Bello ko a masallaci kaza dake gari kaza, yanzu ba zai ba kenan? Eh, ba zai ba, tunda hadisi ya ce ga inda ake yi. To yanzu an hana itikafi kenan? Ba a hana ba, an faɗi mahallin shi ne wanda ya zo a nassi. Da babu wannan nassi to za a iya yin itikafi a dukkan masallatai kamar yadda Bukhari ya faɗi, amma nassi ya zo to aqal hankali da fatawa dole su hakura. Wannan shine ainihin abin da ya tabbata insha Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Wace? Na? Wajen yin layan baka iya da Larabci ba sai kai da Hausa. Kwarai da gaske. Wa alaikum assalam. Na. A in yan kala gato ne kan don me zaka ciyar da shi? Ba annabi ya ce kada wanda ya ci abincin ka sai mai tsoron Allah. Ai kaga anan ba zaka ciyar da su ba. Na. Wa alaikum assalam. Na. Na.
Kawai dai abinda na sani shine umumin cewa sallar nafila ana iya yin ta a zaune. In an yi ta a zaune shikenan an samu rabin lada. Inna ma an samu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta zama a ƙarshenta. Amma cewar umumin ko akwai wani khususin nasi akan ayita, ya abinda na sani kenan. Allah ya taimaka. Lokaci na. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Shi ma kun ga tunda muna da ilimi sabiki game da cewa jiya an ce sai karfe 7 kenan, yau in rana muka ga ta yi dulum-dulum karfe 6. Ai mu da kanmu mun san cewa yanzu muna da mi'yar, muna da abun gwaji wanda mutanen da ba su da shi. Kenan yanzu in muka sha ruwa karfe 6 a yau mun yi son zuciya. Tunda mun san tsakanin jiya da yau ba zai yiwu ya zama awa ɗaya ba. Musamman ga yanayi ya canza, an yi ruwa, an yi jido da sauransu. Saboda haka kenan abin da ya dace a jiya sadda muka yi amfani.